أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مسو سلام دكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا كسنتوا ترى دكوتة جواني سبان شرنا فتوين رحمة. شرنا ديكي باكو داما دومو أيكو دتنبيون كو أنداز كشافي أدين درايوا زوا جمالن دومن سامو مفتا. كما أنا يا أيكو مردا ساقنن تنبيتا جواني شريني. Tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 04 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna asabar ne 19 ga watan Juma'a akhir na shekara ta 1443 bayan jinarin Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 22 ga watan Janairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda a koda yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Nasir Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin namu. Sai ku biyo mu akabakalla. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلم لسور رم أولا لوكتشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أشكل لتاف سمي جرمائنا تشيوا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وكانوا بآياتنا يجحدون. الله سبحانه وتعالى ينا بعد لابار يوموتا يعند سكي تكيوموتا يوم واتسألن تغريسو دكشي باين أذابت دسكي تكي سيسكي تشيوى ين الجنة سنة كيران سنة تشيموسو أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وكرروا من وانا أبن الروا روان الجنة كوكم وانا أبن جا أبن لله أزر تأكل شيناء بنشي توأنا اللوك شيء إن الجنة زاس شيء دسو إن الله حرمهما على الكافرين الله يا حرم تأو كافرين أبن شين جيران الجنة كوشر روان الجنة سأبين جيس وان وتعالى يفدي تكين إرليف فكان دسكرك تبكى وادونيا wanda ya sanadiyar kasancewarsu a lahira cikin wutar jahannama suka samu kansu cikin wani matsananciyar azaba da har suke neman tallafin abinci ko abin sha daga ƴan aljanna. Allah ce allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba, sune waɗanda suka dauki addinin su a matsayin wasa, suka dauke shi a matsayin wargi, suka dauke shi a matsayin sharholiya, wato addinin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama da shi ya kirawo su zuwa su yi riko da wannan addini su bautawa Allah, sai suka rika daukan wannan abu kamar wasa ne. Suka rika daukan sa wani sharholiya ce, wani magana ce wacce ba ta da muhimmanci a wajen su. Wa gharratuhumul hayatud dunya, kuma rayuwar duniya ta rude su. Ko kuma ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba, suka mayar da rayuwarsu wato addininsu ya zama shine sharholiyarsu da kuma wasanninsu. Wato yadda mai addini ya dauke addininsa da muhimmanci ya rike shi gam-gam yana yi, su kuma haka suka rike wasanni da sharholiya da bata lokacinsu a rayuwa, suka mai da shi tamkar addini wajen lazumtarsa da rike shi hannu biyu da rashin sakaci da shi. Wa gharratuhumul hayatud dunya, kuma rayuwar duniya ta rude su. Wannan yasa suka yi watsi da Allah, suka yi watsi da annabin Allah, suka yi watsi da aikin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabinsa da shi, ya zama na dukkan wani abin da ya danganci lahirarsu baya gaban su, ba sa tuna shi. Allah ya ce fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha, a yau za mu manta da su, za mu yi watsi da su kamar da suka yi watsi da wannan rayuwa, wannan ranar, wato haduwa da wannan ranar ta lahira. To haka nan su ma Allah zai yi watsi da su, ayi buris da su kamar yadda suka yi buris da ranar lahira. Wa kanu bi ayatina yashhadun, da kuma yadda suka kasance suna jayayya da ayoyin Allah, suna jayayya da hujjojin Allah. to duk abinda za su gani na gaskiya maimakon su karba hannu bibi su yi aiki da shi su yi wa Allah godiya sai suka zanto suna musun wannan abin suna jayayyar sa kuma jayayyar da suke yi ba ta jayayya bace ta basu gane ba ko kuma a'a ba a karantar da su ba ilimin wannan abu a'a ana karantar da su ilimin walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah ya ce mun zo musu da littafi fassalnahu ala ilmin mun mish bayanin sa daki daki bisa ilimi wanda littafin nan kuma ya kunshi shiriya da zai nuna musu Allah zai nuna musu gaskiya zai nuna musu gidan aljanna wa rahmatan ya kunshi rahama wacce da za su yi riko da shi za su samu saukin rayuwa a duniya kuma za su samu rahmar Allah a lahira amma suka yi watsi da wannan suka fifita sharholiya da shirme da wasanni da wargi akan wannan a rayuwarsu ta duniya wannan aya tana nuna mana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo wa dan adam hasarar rayuwarsa ta duniya da ta lahira suke jawo masa fushin Allah kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala anan yake bayanin yadda kafirai wadanda suka bijirewa Allah subhanahu wataala suka tsinci kansu a gidan wutar jahannama suka shiga wata azabar da basu yi tsammani ba kuma azabar ta har abada Allah yake fadar irin abin da ya jawo musu wannan ciki daga cikin abin da Allah ya zayyana a wannan ayar akwai daukan addinin Allah a matsayin wani abun wasa ba za a dauke shi da muhimmanci ba ba za a dauke shi wani abu gagarumi ba ba za a dauke shi wani abu wanda ya kamata a kula da shi ba a bashi darajar da ya kamata a gani a'a sai yake daukan sa wani wasa ne wani wargi ne wata sharhuliya ce wanda wannan zata sa ba za a dauke shi da muhimmancin da za a bashi muhimmancin sa ba ko kuma a'a ya zanto ta wasu wasannin da sharholiyar da shirman su za a rike kamar yadda zaka rike addinin ka za a rike su gam gam ya zanto su ake kulawa da su su ake ba su muhimmanci su ake darajtawa wadanda suke ma abotan su sune wadanda ake ganin darajar su su ake kulawa da su su ake ba su muhimmanci sama da wanda zai rike addini wanda ba zai samu wannan muhimmanci ba idan muka duba zamu ga rayuwar mu ta yanzu ba wai rayuwar waɗanda suke kafirai ba da Allah subhanahu wataala ya sifanta su da kafirci waɗanda su da mantini sun yi wa Allah subhanahu wataala bore sun bitilce masa sun ki bin annabawansa a'a ba ma su kadai ake magana ba har ta su kansu musulmi waɗanda suka yadda da Allah subhanahu wataala a matsayin ubangiji abin bauta shi kadai suka yadda da sakon da Allah subhanahu wataala ya aika annabin sa da shi suka gaskata annabin suka gaskata alqur'anin da yazo da shi hatta su idan ka dubi rayuwar su tana ta koma kwaikwayon rayuwar wadancan kafiran da Allah yake gaya mana ga abinda zai kai su zuwa ga wutar jahannama har su shiga cikin wata azaba suna neman tallafi daga ƴan aljanna yau ya zanto rayuwar musulmi addinin sa shine koma baya har ma kaga wani lokaci idan wasu suna magana akan ci gaban mutane da ci gaban al'umma da zaman lafiyar al'umma sai kaji ana cewa dole sai an daina nuna sai an daina maganar addini ko kaga wani abu mai muhimmanci ya taso sai kaji ana cewa kada ka kawo mana mutun addini a cikin wannan mu muna maganar yaya za a samu zaman lafiya yaya za a samu hadin kai amma kar ka zo da maganar addini to kaga anan shi a wajen sa addini matsala ce addini matsala ce in ya ga dama ma zai iya budar baki ya ce babbar matsalar mu a kasar nan addini to kaga wannan babu shakka shine abinda Allah subhanahu wataala anan yake bayanin cewa sun maida addinin su ya zama wargi wasa wani abu mara muhimmanci wanda wannan za su sa su manta da lahira wannan za su sa su yi watsi da lahira domin wanda zai rike addinin sa ya martaba addinin sa ya martaba dokokin Allah subhanahu wataala ya martaba umarnin Allah da hannun sa shine wanda yake tunanin lahira wanda yake tunanin tsayuwa gaban Allah wanda yake tunanin azabar Allah wanda yake tunanin ya samu rahmar Allah subhanahu wataala wannan shine zai martaba addinin sa amma duk wanda batun lahira da batun hisabi da batun gidan aljanna ko wuta baya gaban sa to addini ma baya gaban sa saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa falyawma nansahum kama nasu liqa yawmihim hadha a yau zamu manta da su wato zamu yi watsi da su mu rabu da su cikin azaba kamar yadda su ma suka rabu suka manta da wannan haduwa da mu a wannan ranar wato ranar lahira mu duba a wani guri ubangiji subhanahu wata'ala ya kira mu'minai ya umarce su da su kiyaye dokokin Allah sau da kafa kuma kowane mutum ya tsaya ya dubi abinda ya aikata saboda ranar gobe ita ce ranar alkiyama ita ce ranar lahira Allah ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat ligadin wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladina nasullah fa ansahum anfusuhum ulaika humul fasiqun Allah ce ya ku wadanda suka yi imani ittaqullah ku kiyaye dokokin Allah ku yi abinda Allah ya wajabta muku aiwatarwa ku bar abinda Allah ya haramta muku yin sa wanda shine zai kare ku yayi muku garkuwa daga shiga azabar Allah daga fada cikin fushin Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin kowane rai ya dubi abinda ya aikata saboda gobe goban da ita ce ranar lahira ubangiji ya kirawo ranar lahira da gobe saboda gaggawar zuwarta koda kuwa mutane suna ganin ta cewa bata zo ba ko wata kila ba nan kusa take ba to a gurin Allah kusa take wal asa an yakuna qariba abine wanda yake kusa da Allah kusa wato kusa da zuwa kamar Allah ce iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar iqtarabatis sa'a alqiyama ta matso kusa alqiyama ta kusanto saboda alqiyama a kusa take saboda ka ubangiji subhanahu wataala ya kirawo ta da gat kuma sannan dukkan wani mai rai mamaci ne kuma da zarar mutun ya mutu alqiyamarsa ta tashi alqiyamarsa ta tsaya domin kuma shikenan komai nashi ya dakata sannan babu maganar dawowa baya babu maganar ya dawo baya ya kyautata aikin sa babu maganar ya dawo baya ya aikin da zai karbu gurin Allah subhanahu wataala ko ya gyara abubuwan da ya bata saboda kaga shi kiyamarsa ta tsaya to Allah ya kirawo ta gobe dan gaggawan zuwanta yace kowane rai ya dubi abinda ya aikata domin gobe tanzur nafsu ma qaddamat ligat Allah ce wattaqullah ku kiyaye dokokin Allah domin wannan sune babban abinda zai sa ka samu tsirara da gobe kiyama shine abinda zai sa ka tsira wato kiyaye dokar Allah subhanahu wataala yin abinda ya sa ka kabar abinda ya hana ka Allah ce inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masanin mai cikakken sanin abinda kuke aikatawa ne sai Allah ce wala takunu kal ladina nasullah kada ku zama kamar waɗanda suka yi watsi da Allah subhanahu wataala suka manta da Allah fa ansahum anfusuhum sai Allah ya mantar da su kawunan su wato duk sanda mutun zai manta da Allah subhanahu wataala ne ya manta da dokokin Allah ya manta da tsoron Allah ya manta da tuna Allah subhanahu wataala da kawo shi a ransa da cikin al'amuransa to zaka ga cewa hatta maslahar kansa ma manta yake da ita zaka ganshi ya tunkare abinda zai cutar da kansa da kansa amma kuma ba tare da ya fahimci haka ba zaka ganshi kullun yana jajibowa kansa abinda zai dawo daga baya yana wayyo wayyo wanda zai dawo yana cizan dan yatsa yana da dama amma kuma ya kasa ganewa wanda kuma shine batan bakatantan da duhun kai da Allah subhanahu wataala yake jefa wanda duk ya bar shi duk wanda ya bar Allah to ubangiji subhanahu wataala zai jefa shi cikin duhun kai zai yi ta ganin abinda yake yi maslaha ce abinda yake yi daidai ne abinda yake yi ci gaba ne wayewa ce alhalin kuma yana ƙara danna kansa ne cikin halaka bai sani ba Allah ce to kakku zama kamar su Allah yana gargadin musulmi mu'minai waɗanda suka yi imani da Allah ranar lahira cewa kar su zama kamar waɗancan da su batun lahira baya gaban su kakku kwaikwaye su a rayuwar su ku tuna cewa Allah subhanahu wataala ya sanya muku haske wanda da shi a ciki kuke rayuwa shine hasken musulunci to kar ku yarda ku bice wannan hasken naku ku yarda ku rayu a cikin duhu duk wanda Allah subhanahu wataala ya kaddara shi ya zanto musulmi ne Allah ya ganar da shi tauhidi kadai ta Allah wajen bauta ya ganar da shi gaskiyar annabta annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ya ganar da shi alqur'ani gaskiya ne wanda ya gaba yi masa wato goma ta arziki a nan duniya ya gaya masa dukkan wani ta goma shi da gata na duniya domin ya bashi fitila mai hasken gaske da za ta haska masa duk inda zai sa kafar shi duk inda zai shiga zai zama yana tafiya ne cikin haske idan sa abu da tar kamar da zarar ya ajiye wannan shiriya ta Allah subhanahu wataala to ya jefa kansa cikin duhu ne kuma ya yadda ya koma rayuwa irin ta wadancan abin takeici abin mamaki a yanzu sai kaga cewa musulmi ne yake kira dan uwansa musulmi akan yayi koyi da rayuwar wanda ba musulmi ba yayi koyi da rayuwarsa ba wai wajen ya dauki abin da zai amfane shi ba a'a wajen ya karkata zuwa ga sharholiya ta duniya da rudin duniya da daukan addini ba bakin komai ba da daukan masu addini wasu gidadawa wadanda ba su san abin da suke yi ba yau an waye gari musulmi zai bar kasarsa ta musulunci ya tafi wasu kasashe da ba na musulmi ba idan yaje babu abin da zai dawo muku da shi sai kazantar da take can kasar ba zai dauko wani abin da zai gani mai amfani daga kasar ya kawo muku kasar ku ba ba zai je kawo wani technology ba ba zai je kai da za a kera motoci ba ko a kera wasu injina ko a kera jirgin kasa ko jirgin sama ko wani abu da zai al'umma za ta amfana da shi kowa zai mura ba wannan zai zo muku da shi ba sai dai zo muku da wasu halayya da wasu dabi'u ya zo ya canza suturar da yake shiga irin shigar da yake ta mutunci ta kamala ya canza ta kansa ya canza sumarsa da azkinsa ya koma irin nasu tafiyar sa ma ya koma irin tafiyar su yake yi magana ma ya koma irin tasu yake yi komai dabi'arsa ta koma irin tasu gaba daya dauko irin kada kadan su da rayayen su wannan zai kwaso wanda a su ma a can wannan shara ce ba wani abu bane mai muhimmanci ba da shi ne duniya take ganin wato girman su ba da shi ne duniya take tsoron su ba da shi ne suka tara arzikin da suka tara ba da wannan harkar kada da rayaye da gantsare ba da wannan ne ba da harkar fitsara ba da harkar rashin kunya ba da wannan ne suke takamar ba suna takama da abin da dan adam yake amfana da shi to maimakon ya zo maka da abin da kai ma zaka yi amfani da shi sai ya zo maka da fitsarar can ita ce zai zo ya ce zai yada a cikin al'umma to kaga shi ne abin da Allah yake hani a kansa cewa la takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun kada ku zamo kamar waɗanda suka manta Allah Allah ya mantar da su kawunan su wato suka kasa fahimtar ma abin da yake maslaha ga kawunan su Allah ce waɗannan su ne alfasiquna masu fita daga biyar Allah subhanahu wataala fasikai aka ce fasiki da larabci ana nufin wanda ya bijirewa biyayya ga Allah subhanahu wataala ya zabi bin shaydan da san zuciyarsa za mu ga ubangiji subhanahu wataala a wani gurin ya ambaci dabi'a ta munafici wanda ita ce mantawa da Allah subhanahu wataala kuma abin da yake jawo wa manta da Allah subhanahu wataala so da wadannan dabi'u da ya ambata kamar inda yake cewa almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fa nasiyahum Allah subhanahu wataala yace almunafiquna wal munafiqatu munafiqai maza da mata ba'dhum min ba'd su masu kaunar junan su ne masu hadin kai ne a junan su ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf suna hana wato suna yin umarni da mummunan aiki amma suna hana kyakkyawa wa yaqbiduna aydiyahum sannan suna kankame hannayen su wato ba sa yin alkhairi a duk inda aka nemi su yi alheri Allah ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah Allah ya mantar Allah mai watsi da su sun yi watsi da sha'anin Allah kuma Allah ya watsi da sha'anin su innal munafiqina humul fasiqun ti lalle munafiqai sune fasikai anan zamu ga ubangiji subhanahu wataala ya sifanta su da wasu sifofi da wannan sifofin shine ya kai su ga mantawa da Allah da daukan labarin Allah komai bakin komai Allah ce ya'muruna bil munkar suri masu umarni da mummunan aiki so dukkan wata mummunar ta'ada wani mummunan aiki wani mummunar al'ada su ne masu kokarin zuga wannan abin da promoting din sa a cikin al'umma dukkan wani wanda zai fito da fitsara to za a ce a tallafa masa a taimaka masa kuma ai kokarin a fito da wasu ma ana nuna musu cewa to kuma in kuna son ku zama wasu abu a san ku a duniya to kuma ku zama fitsararru kamar waɗannan ka duba yanzu yadda yaran mu suka bai da kansu wai su celebrities ne yaro ya fito ya ta yin wasu abubuwa na rashin kunya ko mace ta fito tana yin wasu abubuwa da bai dace da dabi'ar ta ba a matsayin ta na mace ba ma a matsayin ta na musulma ba ta yi shiga mara kyau ta rika maganganu marasa dadi ta rika nuna tsiraicin ta wai ita celebrity ce ana tana wata ce wanda ake ta shahara a duniya ake bibiyar ta ana son a ji labarin ta me take ciki da sauransu to kuma sai a dauko waɗannan su kuma za a rika nuna wa sauran yara ƴan mata ko ƴan samari da suke gida ana nuna musu cewa to kuma in kuna so a san ku ku zama wasu ku shahara to lalle ga waɗanda ya kamata ku koyi da su a zo ana aje waɗannan ana tam musu tambayoyi ko ya akai kuka zama kaza aini na fara da kaza ne daga nan na zama kaza daga nan na zama kaza to wannan shine ya muruna bil munkar suna umarni da mummunan abu suna jan mutane suna kokarin yadda za su saka mutane a cikin wannan hanya wacce ba hanya bace mai kyau wai yana hauna anil ma'ruf amma duk wani abu mai kyau kuma sai ga in inda duk suka ga zai fito za su kokarin toshe shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yaqbiduna aydiyahum sannan a wajen aikin alheri su kankame hannayensu ba za ka taba ganin taimakon su da dukiya ce da su bai da za su sa ta cikin aikin alheri sai cikin aikin badala da barna da sharholiya da casu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah gaba daya shi ma Allah sai ya watsar da su ya manta da su wannan shine aljazao min jinsil amal irin aikin da kai irin sakamakon da za a yi maka saboda haka zamu ga a cikin alqur'ani gurare da yawa Allah subhanahu wataala ya yi maganar watsi da umarnin Allah watsi da dokar Allah wani abu ne da zai jawo mutun da na sani a nan duniya ya ja masa da na sani a lahira kada Allah subhanahu wataala ya ce man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك اتتك اياتي فنسيتها كذلك اتتك اياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله ce duk wanda ya bujirewa wahayina wa'azin da na saukar shine alqur'ani fa inna lahu ma'ishatan danka to lalle wanda yana da rayuwa ta kunci rayuwa ta wahala wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma kuma za mu tashi shi mu taro shi ranar gobe kiyama yana makaho قال ربي لما حشرتني اعمى قلت له يا ابنجينا يا يا كتاشيني كتاشيني مكاهو وقد كنت بصيرا ود ادا نازنت انا غني تر قال كذلك اتتك اياتي التي اي كمر حكا كيما ايوينا suka zo maka wato ana karanta maka ayoyin Allah ana karanta maka maganganun Allah fanasitaha sai kai watsi da wannan fa kazalika liyumatunsa to kai ma ayo haka za a yi watsi da kai shi kaga duk mutumin da zai manta da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar na wahayi baya bukatar ya ji maganar Allah akwai wanda zai zama a rayuwarsa sai ya wata da watanni bai sa maganar Allah da fassarar ta ya saurara ba ko ya karanta baya wannan baya gaban sa ba maganar ya karanta alqur'ani ko ya ji tafsirin alqur'ani ko wani alaka sai da tafsiri wataƙila ma in an samu mai dan dama da mu shine a azumi lokacin da gidajen kafofin watsa labarai duka ake musamman namu na musulmi na arewa ake cika su da harkar tafsiri da wa'azi to a lokacin ne yakan zama masa tilas ya ma saurara in bai sauraran ne amma in ba haka ba ba ruwansa ba abin da ya sha kansa kullun yana sauraran kada-kadan sa ne na yamma da na gabas na harsuna daban-daban wannan shine kawai rayuwarsa to yadda ya manta da Allah haka Allah ya ce to mu kai ma a yau za mu manta da kai don haka ba mu ganar cewa don me aka tashe ka kana makaho Allah subhanahu wataala ya mana tsari
to amin su mamin malalla ya saka da alkhairi tambayar mu ta farko ya tazo daga wanda yake cewa malam a lokacin da malai yake magana kan haramcin yi wa Krista Happy New Year ya ce shi ne ra'ayoyin mazhabobi hudu amma kuma wanda bai faɗi a wato reference ba shi ne yake so malai ya karin bayani
to na sani ba Happy New Year ne magana ba Happy New Christmas shi ne batun da ne a gurin tafsir da muka yi magana cewa ya kamata a bambance tsakanin kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar zamantakewa da kuma shiga harkar addinin da ba addinin ka ba akwai wani abu ya shafi addini shi ma wanda yake sa yana yin shi ne da sunan addininsa, wani abu ne na ibadar sa a addininsa, shi yana ganin in yayi haka addininsa yayi. To shi maganar addini, Allah ya ce lakum dinukum waliyadin, kowa ya rike addininsa, yayi nashi kai naka, musamman kai in addinin naka wannan abun abu ne laifi ba karami ba, kamar cewa an haifi dan Allah ko an haifi Allah ko Allah uku ne da sauransu. Wanda kuma wannan Christmas din abin da yake nufi kenan, lokacin da aka haifi dan Allah, to kaga kai gani yana cewa ga wani Allah ne an haife shi a wannan rana, kuma kana ce masa ina taya ka murna da an haifi Allah, kaga ai magana ce tana da girma kwarai da gaske, ko da kai ba haka kai ne a zuciyarka ba, to amma dai abinda yake shine a zahiri kenan. Wannan shine ne magana, kuma na ce abinda duk ya shafi yake da alaka da addini, wannan kusan mazhabobi duka ba wani togaciya abinda suke fada cewa irin wannan musulmi baya shiga ciki, ballantana har ya taya murna a kansa baya shiga ciki. Na faɗi a lokacin tunda ba karatu ake akan wannan matsala ba, da za a karanto littattafai da sauransu, duk fatawa ita lokacin fatawa ba littattafai ake karantowa ba, ana cewa a duba littafi kaza a shafi kaza a duba kaza, wannan in ana fagen makaranta da ake shi ake yi wannan. Amma tunda ya tambayi zan gaya masa littafai daga mazhabobi hudu din da na abin nan. Mazhabar al-Hanafiya ita ce wacce take ta gaba dadewa, mazhabar Abu Hanifa da zai duba littafi Ibn Nujaym, akwai wani malami ana cewa sa Ibn Nujaym yana da littafi sunan shi Al-Bahr Ar-Ra'iq na sharh Kanz Ad-Daqa'iq, a ciki yayi wannan magana. Haka nan taho Malikiya mazhabar Imam Malik, akwai littafin Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn al-Hajj, wanda aka fi sani da Ibn al-Hajj al-Maliki, littafin sa Al-Madkhal, littafi ne sananne, malaman kasan nan sun san da shi, sun san shi Sheikh Usman dan Fodiyo a cikin littafansa, musamman littafin sa Ihya Sunna, yayi ta dauko maganganu da yawa daga cikin shi wannan littafi Al-Madkhal. Littafi ne na malamin mazhabar Malikiya da ya rayu a karni na 8, yana jin ya rasu shekara 737. To haka nan in ka taho mazhabar Al-Hanabila, mazhabar Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, da kuma in ka duba littafin Kashful Qina, kafin mazhabar akwai mazhabar Shafi'iyya. Mazhabar Shafi'iyya ita mazhaba ce da tana daga cikin mazhabobi waɗanda suke sanannu ana binta. In ka duba littafin Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyya ta wani malami da ake kira Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, daga cikin malaman Makka ne, malami ne na mazhabar Shafi'iyya, yana da fatawoyinsa da aka tara. Ka duba a ciki yayi wannan maganar, ya kai kai to abin da yake a mazhabar su ta Shafi'iyya cewa haramun ne. Al-Fatawa Al-Fiqhiyya Al-Kubra ko Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyya. Mazhabar Hanbaliya ta ce mazhabar Ahmad ibn Hanbal, kuma mun ka duba littafin Kashful Qina, sharhi ne na littafin fiqhu na mazhabar Ahmad ibn Hanbal na Mansur al-Bahuti, shi ma a ciki ya kawo mas'ala. So haka duka littafan mazhabobin nan guda hudu ba wanda bai rubuta haka ba a matsayin wannan ita ce mazhabarsa. Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Ahkamud Dhimma, cikin littafin sa Ahkamud Dhimma ya hikaito cewa ittifaqi ne, wato ijma'i ne na waɗannan mazhabobi duka akan cewa dukkan wata munasaba ta addini, wata munasaba ta addini idan ya zanto ba musulunci bane, to baya halatta wani musulmi ya shiga cikin wannan munasaba, yayi tarayya da su a cikin ta ko ya taya su murna akan ta. Wannan ya hikaito cewa ijma'i ne da duka mazhabobi. So wanda zai zo da wata magana sashe zai zo da magana sabuwa sabanin abinda musulmi na farko duk suke kansa, sabanin abinda duk musulmin farko suke kansa, ba a taba ma samun wani wata takaddama akai ba. An san akwai zamantakewa da mu'amala, ko a wancan lokacin mun yi bayanin cewa idan wani abu ne da ya shafi rayuwa ta yau da gobe, yayi aure ka taya shi murna, ya samu aiki ka taya shi murna, an masa haihuwa ka taya shi murna ya samu wani karin matsayi promotion a gurin aiki ka taya shi murna duk wannan babu komai wannan duk abu ne da yake shiga karkashin kyakkyawar mu'amala da zamantakewa yayi an yadda ba ya shi da lafiya ka je ka dubo shi kai masa addu'a Allah ya bashi lafiya wannan duk babu ya masa mutuwa ma ka je kai masa ta'aziya ka bashi hakuri ka lallashe shi duk wannan musulunci bai hana ba in wani taimako ma yake so akan wani abin da ya shafi rayuwarsa gidan haya da yake bayi da kudin biya yazo yana neman ka taimaka masa zaka iya taimaka masa da kudin ka koda ba musulmi bane mutum ne wanda ba musulmi ba kuna tare da shi kuna kyakkyawan hulɗa da shi kyakkyawan mu'amala da shi ka ganshi yana cikin wata hali na damuwa ka taimaka masa wajen ya fita daga damuwarsa ko bayi da abinci a gidansa ka sayi abinci ka bashi musulunci yazo har da zakka ma ce akwai al-mu'allafati qulubuhum a cikin waɗanda kaso na mutanen da ake ba su zakka al-mu'allafati qulubuhum sune ake jan hankalin su ake kokarin a jawo hankalin su zuwa ga musulunci ko dan sun shiga ba su yi karfi a ciki ba ko ko ana mu'amala da su kuma ana ganin in ana taimaka musu ta hanyar kudin zakka ma za su musu duk wanda musulunci bai hana ba to wannan shine kyakkyawan mu'amala amma ka zo batun addini kuma Allah ce lakum dinukum waliyaddin Allah ce waddu law tudhinu fa yudhinu Allah ya hana akan harka addini kai sako anan to amma saboda kin gaskiya lokacin da kake wannan magana sai a ce ka ce ka ai zamantakewa mai kyau ya mutum ba za ka nuna masa zamanta to duk wadancan abubuwan duk ba zai nuna kuna da kyakkyawar alaka ba sai an zo kan wannan masalan ne kawai za ta nuna kyakkyawar alaka saboda haka wannan shine kuma kamar yadda muka faɗa kusan wannan shine duka mazhabobi gaba daya
to maskallan mu kuna tare da shirin fatuwar rahama ne daga nan gidan talabijin na rahama kuma muna tare da shi malamin mu professor Sheikh Muhammad Salim Malija Lemo wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa zamu dora cikin shirin nan gaba kadan ku dakace mu yamma ko wannan sai dake aiki tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na fatuwar rahma inda muke tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita to tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malam yana sana'ar kafe ne to sai wani pastor ya kawo masa aikin typing na cocin su da irin haka abubuwan da suke a cocin to shine ke tambayar shin ya halatta ya masa wannan aikin duba da a cikin su akwai abubuwan shirka ga Allah
to wannan shine abin da muka gama magana akan sa kafin a tafi wutun rabin lokaci duk wani abin da yake ya kishiyance addini a gurin musulmi shine number 1 shine abu na farko saboda dan wannan Allah yayi ka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lillahi ya'budun ban halicci mutane da aljanu sai dan su bauta mu bautar Allah ko shine addini shine yi kaza bar kaza abu kaza halal ne abu kaza haram ne halal ka yi amfani da shi haram ka nisance shi to kuma tauhidi kuma shine kululuwa shine farkon al'amari wanda akan sa ne kuma komai yake ginuwa dukkan ibadun musalla azumi zakka haji gaskiya amana cika alkawari sada zumunci girmama iyaye duk waɗannan ayyuka za su gina ne akan tauhidi idan babu tauhidi waɗannan abubuwan duk mutum in yayi su sune Allah zai ce qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura dukkanin su kura za su zama abai daidaitawa za ce Allah ce ka a'maluhum karam walladhina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay kafirai ayyukan su kamar toka ne kamar toka ne kuma iska ta taso mai karfi ka ga mun ya za a yi wannan toka ta zo so haka saboda babu tauhidi Allah ya abin nan Allah ya sifanta aikin su kamar toka ce da wata guguwa mai tsanani ta taso akan ta babu shakka babu abin da za ta bari saboda haka tauhidi shine farko duk abin da ya ci karo da tauhidi ko musulmi ka gushe masa in ka samu tauhidi to ka samu abin da za ka tsira dukkan musulmin da ya mutu da tauhidi a zuciyarsa ko ya mutu yana wasu ayyuka da ba daidai ba Allah zai kama shi da waɗannan ayyukan yayi masa ukuba gurgurdan laifinsa amma kuma zai fito ba zai dawo ba a cikin wuta ba wutar mu'minai ba ma ita ce wutar kafirai ba. Wutar kafirai ita ce wutar da Allah ya kira alladhi yaslan nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kaga yaslan nar al-kubra, wanda zai shiga wuta mafi girma. Kaga ashe wutar musulmi mu'mini mai saban Allah ba ita ce al-kubra ba, ita ba ta kai wannan ba. Sannan shi wannan da yake kafiri shine thumma la yamutu fiha wa la yahya, shine zai rayu ba zai rayu ba zai mutu ba, wato zai zama haka dai, zai yi ta kullama najjajjal juluduhum badallahum juludan ghayraha, shi duk sanda fatun jikin su suka narke sai mu canza musu wasu fatun liyazuqul azab, dan su ci gaba da dandanar azaba. To in dai da tauhidi to komai zai samu, zai samu zai zo da sauki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya bari a cece ka, annabawa su ci ceto, salihai ci ceto, mala'iku su ci ceto, shi ma rabbul izzati kansa shi ma ya ceto, kuma ba wanda za a ceta illa man fi qalbihi mithqalu dharratin min iman. Imani shine tauhidi. To ashe kaga duk abinda zai ci karo da tauhidin nan, ya kamata duk rubewar musulmi da sakacin sa da addini to kai sakaci da tauhidi, dan shine tsirar sa ranar gobe kiyama. To haka duk wannan abu da za a zo maka da shi a ciki, akwai maganar Allah dan Allah dan Allah wannan Allah Allah, wannan bai halatta kai ka bada wata gudunmawa wajen isar da wannan sakon ba. Yayin da ka dau tafireta kake bugawa, kana buga wani sako ne da Allah yake fushi da shi. Bayan Allah na kware suke fushi da shi, sabbai da ƙasa da duwatsu suke fushi da wannan sakon. Kai kuma kana neman kuɗi ta hanyar buga wannan sakon ka ba da shi don a ci gaba da isar da shi. Wannan baya halatta. Saboda in wani aiki ya kawo maka da ya shafi wasu ayyuka da ba wannan ba, wannan babu komai. Ta'amuli tsakanin musulmi da wanda ba musulmi cikin harkar kasuwanci, saye da sayarwa da ayyuka, wannan duk babu komai, ba haramta ba. Amma in ya zanto a cikin wani abu ne da ya kunshi saban Allah, to wannan ko musulmi ne dan uwanka, ba wai ma wanda ba musulmi, ko musulmi ne dan uwanka da zai kawo maka wata mu'amala wacce take kunshe da saban Allah, to haramun ne kai masa, ba wai saboda shi kafiri bane, a'a saboda abin da yazo da shi yana tare da saban Allah. Amma da yau yazo da shi gidan shi ne da iyalansa suke zaune, wani abu ya lalace a gidan, yace zo ka taimaka ka gyara mun, kana aikin electrician ne, yace zo ka gyara mun wayarin din gidan nan ya samu matsala, ko kana aikin plumbing, kirawo ka kai masa aikin plumbing ko ka gyara masa, wannan duk babu laifi. Amma inda zai saba wa Allah, ko abin da zai saba wa Allah da shi, wannan shi aka ce baya halatta kai tarayya a cikin sa, ko gare da musulmi ko tare da wanda ba musulmi ba. Allah ya ce wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, ka ku taimaka wa junanku akan abin da yake saban Allah ne ko kuma ta'addanci ne.
To shi malami tambaye da yi tun malam ya amsa tambayar sa, wanda yake cewa shin ya halatta mutum musulmi yayi wa kafiri wanda aiki ko karatu ya hada su wuri daya addu'a idan wani abin alheri ya same shi kamar Allah ya sanya alkhairi? Wannan tuni malam ya amsa
wannan ya halatta gaga wani ya samu wani abu na alheri wanda ba saban Allah ba, wani promotion ne samu a cikin aikin saban Allah, kaga ko musulmi dan uwanka ne ba za ka yi masa wannan fatan ya wato masa kikkiawan fata akan wannan ba. Amma idan haihuwa aka yi masa, ko wani kwangila ce ya samu, ko wata wani promotion ne aka yi masa gurin aikin sa, ko matarsa ta haihu, ko wani nashi ne baya da lafiya ya warke, ko shi baya da lafiya ya samu sauki, wanda duk ba ko ba wani abu kai taya shi murna. Nabi ya je ya duba ba Yahudi a gida ba shi da lafiya, wannan kaga ba sha'ani ne na wani abu ne ma da zai kara jawo hankalin sa ya fahimci cewa addini muke. Amma in yana shirka da Allah kace ka sa shi kuma ka baka zo ka ce masa ya daina ba kyau, je kai kake ce masa kana masa murna, kana masa hafi da wannan saban Allah, kuma gobe ka zo ka ce masa saban Allah ne ya daina, kaga akwai contradiction, akwai tufka da walwala wanda bai dace a same shi a cikin maganganun mu ba.
To sai wannan yake cewa mala lokacin da mutum ke sallah, ina aka fi so idanuwansa su kasa wato surka kalla yayin tsayuwar sa ko ruku da kuma zaman tayya, sannan waɗannan wurare ne na siyayi hani idanu surka kallo a lokacin da mutum yake sallah?
To wannan maganganu ne daban-daban na malamai, kamar mazhabar malikiya su ce suke masallaci, dukkan su sun yi ittifaki akan cewa zai fuskanci alqibla, wannan bil ijma, kowa ya yadda cewa masallaci alqibla zai wallu wujuhakum shatr almasjid alharam. Amma su malikiya suna cewa idan mutum ya tsaya a sallah zai kalli gaban sa ne, wato zai kalli gaban sa ne, kaga ba zai sunkuyar da kai ba, ba zai daga zai kalli gaban sa ne, abin nan tutar su abin da suke fada kenan amma wasu daga ciki kamar Shafi'iyya da Hanabila da Hanafiya su suna cewa zai kalli zai sunku yadda kan sani sai zai kalli inda yake sa idan sani wato zai kalli inda zai sa inda zai sa goshin sa ya sujjada kamar Hanabila abin suke fada kenan inda zai sa goshin sa anan zai kalla sannan in yayi ruku'u zai kalli inda ya kama guyoyin sa sannan ya tafi sujjada ya kalli inda zai sa hancin sa wato inda sujjada sa inda yake sujjada inda hancin sa yake to suna wannan bayanin babu wani nassi sahihi akwai nassin da yake cewa kusa idanuwanku a inda kuke sujjada kusa idanuwanku a inda kuke sujjada to wannan yana da rauni mafi inganci shine hadisin Usama da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga Ka'aba har ya fito idanunsa bai kau daga inda yake sa abin da yake sujjada ba fa ma tajawaza basaruhu mawdi'a sujudihi kaga wannan shigar Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin Ka'aba raka'ai nafila yayi raka'a biyu to kaga ashe a lokacin da yake nafilan nan idansa yana kallon inda ya sa sujjada wannan shine mafi ingancin abinda aka samu amma akwai ruwaya da take cewa musallaci zai sa abin dinsa ne lokacin da yake tsaye to wace hadisi na Usama shine mafi inganci a cikin babin in yana tsaye ya kalli inda yake sujjada in yana tsaye kalli inda yake sujjada kuma ta fuskar ma'ana wannan zai fi masa samun masa da khushu'i zai fi samun masa da khushu'i nutsuwa a sallah domin yayin da ka kalli gaban ka tutar a miƙe to dukkan wani abin da zai gitta zai kai ya komo zai riga daukan hankalinka sabanin in kanka yana kallon inda zaka yi sujjada inda zaka yi sujjada ba wanda zai gitta maka tanan ba abin da zai gitto sai zuciyarka ta fi samun khushu'i ta fi samun nutsuwa to kaga ashe sa idanka inda zaka yi sujjada yafi ta fuskar khushu'i Allah ya yabi masu khushu'i a sallas wallazina fi salatihim khashi'un kaga kai abin da zai samar maka da khushu'i a sallah wannan shi yafi kamata sannan kuma suka ce yafi dacewa da yanayin wanda yake gaba ga ubangijinsa wato kana gaba ga Allah subhanahu wataala wato ka yi ƙasa da ganinka yafi a ce ka miƙe kanka kamar kana gaba da wani wanda yake da kake jin girman sa kake ganin haibar sa kake ganin kurjidin sa ba za ka je ka tsaya gaban sa ka miƙe kanka ka dalla masa ido ba zaka dan sunkuyar da kanka ne ba kwa ma ido da shi to yafi alamar nuna girmamawa da nuna cewa ka zo gaban wani babba to wallahi almasalul a'la yayin da bawa zai tsaye idan sa yana kallon ƙasa to yafi nuna hai'a wato yanayi na girmamawa da natsuwa saboda sama da a ce ya kafe kansa ya daga shi to sannan wuraren da ba a san abinda ba a so a yi a sallah ba a san na farko kar kaucewa alƙibla sannan ba a san waiwaye ba a san waiwaye a sallah ya zo a cikin sahih bukhari hadithin aisha da ke cewa na tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam an iltifati ar-rajul fi as-salah fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam huwa ikhtilasun yahtalisuhu ash-shaytan min salati al-'abd shi na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da waiwaye a sallah nabi ya ce wani abu ne da shaitan yake sata daga cikin sallar bawa wato wani kaso ne na rabo da shaitan yake samu a cikin sallar mutum gurgurdan yadda ya cika waiwaye gurgurdan abin da shaitan ya rika fusga daga cikin ladan sallar sa kenan saboda haka kaga waiwaye a cikin sallah makaruhi ne wato abu ne da ba a san shi sanan daga kai sama wannan baya halatta daga kai sama yafi ma waiwaye muni a sallah mutum ya daga kansa sama yana sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama wa hum fi as-salah ma balu aqwamin yarfa'una absarahum fi as-salati ila as-sama me ya samu wasu mutane ne suna sallah suna daga kansu sama yace layantahiyanna aqwamun min rafi'i absarihim ila as-sama aw la tukhattafanna absaruhum shi ma su daga kansu sama suna sallah ko dai su daina ko kuma Allah ya wauce ma ganin nasu wato sun cancanci ubangiji subhanahu wataala ya raba su da ganin su ma ya raba su da idanun su akan wannan abu da suke wannan shi yake nuna haramcin yin hakan tunda har aka faɗi wata ukuba mai tsanani ga wanda yake daga kansa wato wanda yake daga kansa sama ya cancanci ma Ubangiji subhanahu wataala ya raba shi da idansa to kaga ya nuna kenan daga kai sama a sallah haramun ne to wannan sune nusus da suka zo akan abinda aka hana ayi a sallah
to sai wanda yake cewa ya kasance yana koyarwa ne a makaranta mai zaman kanta kuma ko na aji malamin sa ɗaya ne tun daga karfe 8 zuwa karfe 6 na yamma yace ya kasance yasi sallar azhar da asr a makaranta amma kuma makarantar bata ba da damar malami ya fita zuwa masallaci ba sai dai kowane malami ya yi limanci a cikin ajin sa tare da daliban sa duk da cewa makarantar tana kusa da masallaci shine kace malami ne hukuncin wannan sallar ta su
to sallar su tayi ba wai zace bata yi ba sallar su tayi sai dai a maimakon a ce kowane aji da limamin su ya kamata a ce makarantar ana fitowa gaba ɗaya lokacin sallah ayi gaba ɗaya idan limami ɗaya ne daliban maza su yi sahu mata su yi sahu makarantar maza da mata ne sahu maza a gaba na mata a baya liman ya ja su sallah wannan ya fi dacewa akan kowane aji kawai da sallar sa a matukar dai akwai gurin da zai hada su sai dai in ya zanto a makarantar watakila akwai karancin gurin da duka daliban za su hadu su yi sallah babu isasshen gurin da za a yi haka ya zanto tilas bisa ga larura sai dai kowane aji su yi zasu sallah to wannan babu komai wannan yanayi ne na larura babu yadda aka iya ita larura tana da hukuncin ta daban amma in ya zanto a makarantar akwai filin da zai dauki daliban duka mazan su da matan su su yi sallah to ba daidai bane a ce kowane aji da tashi sallar kasancewar su kuma ba su fita waje ba su yi sallah su dawo wannan babu shakka akwai wahalarwa akwai mashakka musamman ma daliban makaranta a ce su fita su je su yi sallah sannan a dawo da su cikin makaranta an san cewa wannan wani abu ne mai wahalar gaske in za a iya zuwa a yi sallah a cikin minti 15 a dawo aji to sai ka ga cewa ana neman a share awa ɗaya ma wajen a dawo da kan daliban a shawo kansu har a dawo da su cikin aji saboda wannan ba zai zama da laifi ba dan ba su fita sallah waje ba amma kuma yana da kyau a ce cikin wato farfajiyar makarantar suka hadu suka yi sallah su akan kowane aji da nashi sai dai idan ya zanto kamar yadda muka faɗa akwai rashin filin da zai iya daukan daliban gaba daya to kuma wannan larura ce da za ta iya bada dama kuma su yi sallolin su a cikin ajujuwa kowa da limamin sa
to ne ke cewa malam menene ingancin cewar Allah yana tayar da wani salihin bawan sa wanda zai yi kira ga addini ko kuma kariya ga addini duk bayan shekara 100
ba haka hadisin yake cewa ba abinda hadisin yake cewa hadisi ne sahihi ana cikin sunan usul imam ahmad inna allaha yab'athu ala hadhihi al-umma inna allaha yab'athu li hadhihi al-umma ala kulli ra's 100 sanatin man yujaddidu inna allaha yab'athu على كل رأس 100 سنة من يجدد هذه الأمرة أمة أمر دينها وتأكو شكرا لي أكو وتقري باين شكرا لي ألا أنا أيكو وأنا أنا تاسر ما وأنا الأمة متمن دزي جدد همت الدين أنت وتسوني أكي شو مجددون شو مجددي wanda yake jaddadawa al'umma wato sabunta mata ya dawo mata da abubuwan da ta manta ko ta lalata na addinin ta dawo sabo addinin ya dawo sabo a fahince shi yadda yake ba kamar yadda aka lalata shi ba an sani cewa annaba abin nan al'ummomin da suka gabata musamman al'ummar banu isra'ila duk sanda abubuwa na addini suka rikirkice to sai Allah ya aiko wani annaba kullaba mata nabiyun khalafahu nabiyun annabi yana cewa inna bani isra'ila kanat tasusuhum al-anbiya banu isra'il annabawa ne suke jagorancin su kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun akhar duk sanda annabi wani annabi ya mutu sai Allah ya tayar da wani annabi shi kuma ya mai gurbin wannan annabin da ya tafi haka Allah ya ta aiko annabawa a cikin banu isra'ila shi yasa babu al'umma da Allah ya aika wa annaba kamar banu isra'il النبي موسى انا تشستنا دي امر دا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء كنتنا دي امر دا الله يبوكو يسا مكو انباوا هكا بابو وانا وتا الامه دا تسامو انبا كما بنو اسرائيل لو سد وانا يتفسي وانا النبي يزو to shi kuma shine zai yi rika jaddada wasu abubuwa da suka lalace a cikin wannan al'umma waɗanda suka karkace su dawo da su kan hanya ita wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama shine manzo na ƙarshe wa khataman nabiyyin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin Allah ya ce annabi bai zama ba ga ɗaya daga cikin mazajenku ba sai dai ya kasance manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa yana cewa la nabiyya ba'di ba wani annabi kuma bayana tunda babu annabi bayansa addinin sa ne zai ci gaba da zama shine addinin kowa da kowa a duniya har tashin alkiyama za a zo wasu lokuta da addinin zai rika shiga cikin wani hali za a manta wata koyarwar za a samu wasu batagari kuma za su zo su ma su kawo wasu abubuwa su susa a cikin addinin a manta da wasu sunnoni na addinin to ya za a yi tunda ba wani annabi da za a yi ku shine annabi ya ce al ulama warasatul anbiya su kuma malamai su za su gaji annabawa su kuma za su ci gaba da raya abinda annabin nan ya bari na gado gadan ilimi da ya bari saboda ita su waɗannan malamai anan suna aiki irin yadda annabawa suka rika yi a lokacin banu isra'il to sai zan to a cikin malaman kuma za a samu wanda yake mujaddidi zai iya zama mutun dai zai iya zama sama da haka kalmar man yujaddidu man din nan tana iya daukan sama da mutun daya tana iya daukan a cikin shekara 100 Allah ya ko mujaddidai Allah ta sadda mujaddidai da yawa ko dai a yanki kaga cewa a wani yanki wani shi ya jagoranci dawo da mutanansa zuwa ga addini a wancan yankin wani shi ya kamar yanzu misali nan kasar Hausa ana cewa mujaddid Shehu Usman Dan Fodiyo kaga Shehu Usman Dan Fodiyo tajdidin sa iya yankin kasar Hausa yayi amma ba kasar Hausa bane kawai musulmi akwai wasu kasashe wanda su ma duk musulmi ne akwai can yankin Larabawa akwai can yankin mutanen Asia, India, Pakistan akwai yankin mutanen abin nan Indonesia da sauransu duk su ma duk musulmi ne suna nan dandazon musulmi to su ma inda zaka bi tarihi sai ka samu a daidai wannan lokacin da Shehu Usman yake ta fafutukar da hada mutane kan hanya a bar tsafe-tsafe da motar gumaka da neman taimako gurin aljanu da wasu abubuwa da suka saba wa shari'a saka samu su ma a wancan yankin a daidai lokacin kuma shi ma akwai wani wanda shi ma a lokacin anan yana ta gugurmaya da mutanen sojan kaga a lokaci dai an samu mujaddidi sama da daya ana iya samu mujaddidi a fanni daban-daban na ilimi a lokaci guda a samu wani mujaddidi a cikin harkar fiqhu wani a cikin hadisi wani a cikin tafsiri wani a cikin aqida wani kuma dukkanin su kowa ya zo da wasu ayyuka da za su ƙara raya wannan abun bayan da yayi sanyi ko ya mutu so wannan shine hadisin da watakila yake tambaya akai
to malalai saka dalkari masu sauraron mu da kallon mu duka da wanda buka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma na da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma dan shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.